بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سأرارو السلام عليكم بركم مدساك سادواء أشكين سابن شرم منا فتوي رحمة اندنيشي هو بلا كبرة نكي قبات الدوان نشري أحالي يزو تارد شيوهم معلمو مع الدكتور شاك محمد سان عمر رجال ليمو وبما لمي أتنجل نظرن الدين الإسلام دكي جامع بايرا عنان كانو za iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0807829874 za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato fatoyinrahama@facebook.com kazalika muna ƙara tunatar da masu sauraro cewa su dinga rubuto suna a yayin aiko da tambaya kuma a dinga daurewa ana yayo tambayoyin da za su amfana da al'umma akarmakallah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du wa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abu ne wanda yake sananne ga dukkan wani mumini cewa imani yana da wani matsayi babba yana da wata martaba wacce ba karama ba domin babban abu ne kuma shine mafi wajibin da yafi kowane wajibi zama wajibi yafi kowane wajibi girma a cikin wajiban da Allah ta'ala ya dora ga dan adam kuma dukkan wani alkhairi da mutum zai samu a duniyar sa ko a lahirar sa ya danganta ne da kyan imaninsa da nagartarsa da karfinsa da lafiyarsa saboda ka imani yana da amfani mai yawa da yake zubowa rayuwa ta mutum mumini kuma alherinsa alheri ne wanda yake mai dorewa shi yasa zamu ga mutanen kwarai magabata sun dage matuka da gaske wajen kula da sha'anin imaninsu da bin da bibiyar imaninsu da kokarin su ga sun yi abin da imanin nan nasu zai ci gaba da habaka da karuwa da ainihin wadatuwa a cikin zuciyarsu su rika kula da imaninsu fiye da yadda suke kula da lafiyar jikinsu fiye da yadda suke kula da dukiyoyinsu fiye da yadda suke kula da ƴaƴansu ko abin da suka mallaka sukan yi wa junansu wasiya game da sha'anin imani sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa sahabbansa halimmu nazdadu imanan halimmu nazdadu imanan kutahu kutahu don mu kara habaka imanin a wani lafazi yana cewa ta'ala nazdadu imanan ku zo don mu kara habaka imanin mu Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ijlisu bina nazdad imanan mu zauna mu kara habaka imanin mu a addu'ar sa kuma yakan ce Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan ya Allah ka kara min imani ka kara min yaqini ka kara min fahimta Mu'azu dan Jabal radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana cewa ijlisu bina nu'min sa'atan ku zo mu zauna domin mu yi imani na wani lokaci haka nan Abdullahi ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu yakan kamo hannun abokansa ya zo ya ce da su ta'alau nu'min sa'atan ta'alau falnadhkurillaha wa nazdad imanan bi ta'atihi la'annahu yadhkuruna bi ma'rifati bi maghfiratihi yakan ce da su ku zo mu yi imani na wani lokaci ku zo mu ambaci Allah domin mu kara imani ta hanyar da'asa wala Allah ubangiji zai tuna mu da gafararsa shi ma Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana cewa min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa aw muntaqis fa inna min fiqhil abdi an ya'lama nazaqati ash-shaytani anna ta'ti shi yana daga fahimtar bawa ya rika sanin cewa imanin sa karuwa yake ko raguwa kuma yana daga fahimtar bawa da ilimin sa ya san sanda shaydan yake masa waswasi kuma ta ina yake zuwa masa. Haka nan Umair ibn Habib al-Khutami radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana cewa al-imanu yazidu wa yanqus, imani yana karuwa yana raguwa. Sai aka ce masa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, menene karuwarsa menene kuma raguwarsa. Sai ya ce idza zakarna Allah wahdahu wa sabbahnahu fa zalika ziyadatuhu wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina fa zalika nuqsanuhu. Yace idan muka ambaci Allah shi kadai muka gode masa muka yi masa tasbihi to wannan ke habaka shi ke kara shi, idan kuma muka gafala muka tozarta wannan muka manta da ambatan Allah to wannan shine raguwar imani. Haka nan a cikin tabi'ai Alqama ibn Qais an-Nakhai rahimahullah yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, ya kasance yana cewa abokansa imshu bina nazdad imanan, ku taho mu je mu ƙara imanin mu, mu yalwata mu haɓaka imanin mu. An tambaye al-Auza'i rahimahullahu ta'ala game da imani cewa shin yana ƙaruwa, sai ya ce na'am hatta ya kuna kal jibal, na'am zai ƙaru har ya zama kamar duwar watsu, kamar manyan duwar watsu. Sai aka sake tambayen shi fa yanqus, kuma yana raguwa, yace na'am hatta la yabqa minhu shay'un, yana raguwa har ya zagwanye ya kare ya zama babu komai da ya saura daga cikin sa. An tambayi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala game da imani, sai yace yazidu wa yanqus, wato an tambaye shi yazidu wa yanqus, yana raguwa yana karuwa, sai yace na'am yazidu hatta yabluga a'la as-samawati as-sab' wa yanqusu hatta yabluga aw hatta yasira ila asfali as-safilin ila asfali as-safilin as-sab'. Yace yana karuwa ya baka har ya isa ga mafi daukakar sammai bakwai, haka nan yana raguwa yayi kasa har ya isa ga mafi kaskancin kasai bakwai. Haka nan Imam Ahmad yana cewa al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus, idza amilta al-khayra zada wa idza dayya'ta naqas. Imani yana wato yace imani magana ce kuma aiki ne, sannan kuma yana karuwa yana raguwa, idan kai aikin alkhairi sai ya karu, idan kuma kai watsi da aikin alkhairi sai ya ragu. Maganganun magabata game da wannan sha'ani suna nan da yawa, wanda duk yayi ta'ammuli da tintintini cikin tarihin su zai karanta yadda suke damuwa da sha'anin imaninsu, da yadda suke yunkuri ko da yaushe su ga cewa sun yi aikata alkhairi wanda zai haɓaka imaninsu, saboda sun san cewa akwai abubuwa da yawa wanda yin su yakan sa imanin mutum ya karu, imanin mutum ya yi ƙarfi, imanin mutum ya haɓaka. Kamar yadda akwai abubuwa da dama wanda aikata su yakan jawo imani ya ragu ya yi rauni, saboda haka wajibi ne ga bawa ya kwaikwayi irin yadda suka riƙa ƙoƙari wajen su ga sun haɓaka imaninsu, sun yi abin da zai ƙarfafa imaninsu, sun yi abin da zai cika imaninsu, kuma ya kwaikwaye su wajen yadda suka riƙa yin kaffa-kaffa daga aikata dukkan wani abin da zai raunana imaninsu ko ya rage imaninsu, wanda ya sa suka zama bayan Allah masu yi masa da'a, bayan Allah na ƙwarai, bayan Allah waɗanda ake koyi da su. Don haka bawa ya san abubuwan da suke haɓaka imani ko ya san abubuwan da suke rage imani, wannan abu ne wanda yake da amfani ƙwarai da gaske a rayuwar mutum musulmi. Balma wannan abu ne wanda ya zama wajibi mutum ya yi ƙoƙari ya san shi, ya kuma yi ƙoƙari ya ga ya yi aiki da abin da ya sani ɗin nan, ta fuskar ya aikata abin da zai haɓaka imanin nashi, ya kuma gujewa abin da zai rage masa imani, saboda sa'adar bawa da rabautarsa a duniya da lahira ta taƙaita ne akan ingancin imaninsa da kyautatuwarsa da ƙaruwarsa. Kamar yadda taɓewarsa a duniya da lahira ta danganta ne da yadda imaninsa zai yi rauni ya lalace ko ba ya zama babu shi. Don haka kaga a shi kenan abu ne ga bawa ya yi kokari ya san asbabu ziyadatul iman ta asbabu nuqsanihi, menene yake jawo imani ya karu, menene kuma yake jawo imani ya rabu. Kamar yadda al-Allamah Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala yake cewa fal abdul mu'min al muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayn, ce bawa mu'mini wanda yake an masa gamdakatar, ce baya gushewa yana kokari cikin al'amura biyu. Abu na farko tahqiqu usulil iman wa furu'ihi wa tahaqquqi biha ilman wa amalan wa halan, yaga cewa yayi kokari ya tabbatar da tushen imani da rukunansa, ya bibiyi rassan imani ya san su, yayi aiki da su, ya sifantu da su. Abu na biyu yayi yunkuri da kokari da sa'ayi wajen ya kare kansa daga dukkan abin da zai karo da imaninsa, ko zai rage masa imani ko zai rushe masa imani, ya guji dukkan wasu fitintunu na zahiri da na batini waɗanda za su jawo masa hakan. Ya yi kokari ya magance wa kansa duk abin da zai cuce shi, zai rage masa imani ta hanyar aikata abin da zai ainihin haɓaka masa imani. Sannan idan har ya fada cikin wani abin da zai rage masa imani ko ya kankare masa shi, to ya yi gaggawar yin tuba, tuba ta gaskiya, ya ga cewa ya yi kokari ya gyara abin da ya bata kafin lokaci ya kure masa. Wannan yasa tilas ne har kullum mu rika tadabburi da tintintini da kokarin sanar da kanmu abin da zai kara mana imani da kuma abin da zai rage mana imani, wanda waɗannan shi ne abubuwan da za mu tattauna a kansu insha Allahu a cikin gabatarwa da muke na wannan shiri namu. Allah ta'ala ya sa mu dace, ya yi mana gamdakatar, ya haɓaka mana imaninmu, ya tsare mu daga dukkan abin da zai zama tasgaro, zai zama tangarda da matsala ga imaninmu. Allahumma amin.
Allah ya saka da alkhairi. Malam tambaya ta gaba ta fito daga Amir Hassan, ya ce ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisi istama'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum habashiyun ka anna ra'asahu zabibatun.
Hadisi ne sahihi, hadisi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, wanda yana cikin sahih Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ce isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habashiyun ka anna ra'asahu zabiba, wato isma'u wa ati'u, ku saurari shugabanninku kuma ku yi musu da'a, ko da za a shugabantar muku da bawa wanda yake dan habasha, ka anna ra'asahu zabiba, kai ka ce kansa wato inabin zabibi ne. Wato anan Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan hadisi yana umarni ne da yi wa shugabanni biyayya da da'a cikin abin da za su yi umarni da shi ko za su hana, matuƙar bai saba wa umarnin Allah ba da hannunsa. Idan ya saba wa umarnin Allah da hannunsa, ya saba wa dokar Allah wacce ya saukar a cikin tsarkakakken kundinsa Alkur'ani, ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta a sunna, to anan ba za a yi musu biyayya ba. Amma dukkan wani abu da za su yi umarni da shi ko su hana, ko da kuwa ya saba wa san zuciyarka, ko ya saba wa kai abin da kake sha'awa, to kai hakuri ka yi musu biyayya a wannan, shi ne biyayyarka ga addininka, shi ne biyayyarka ga Allah. Shi ya sa ya ce isma'u wa ati'u, ku ji abin da za su faɗa, sannan ku yi musu da'a. Sannan sai ya ce wa in istu'mila alaikum abdun habashi, ko da za a shugabantar muku da bawa, bawan ma ba irin jinsinku ba, ba Balarabe ba, ba Bakuraishe ba, a bawa ne wanda yake habashi, wanda yake mutumin habasha, to bakar fata ne. Anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu yadda sha'anin biyayya ga shugabanni yake da ƙarfi ƙwarai da gaske. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ɗabi'ar Balarabe, yadda baya yadda ya saduda ya miƙa wuya ga wani wanda yake ganin ya fi shi matsayi da daraja, koda ko shi ma balarabe ne dan uwansa amma yana ganin shi kabilarsa tafi sauran kabilu jinsin da ya fito a cikin su yafi sauran jinsi saboda ba lalle wasu da'a ba shi yasa rayuwarsu ta zama rayuwa ce ta kabilu kabilu kowace kabila da shugabanta ba kuma wanda za ta saurara wa ta yi masa biyayya sai shugabanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo tara su karkashin shugabanci daya yake kuma nana ta musu muhimmancin zama karkashin shugabanci guda daya koda kuwa wanda zai zama shugaba din bawa ne a cikin su kai ba ma maganar ya zama balarabe ake ba Quraishi a koda ba habashi ne bawa kuma dan habasha a wani lokacin ka cewa balarabe wani bawa zai zama shugabansa koda balarabe ne yana jin abun da kamar wahala a ce bawa ko da dan uwansa balarabe ma bai yadda shugabance shi ba sai idan kabilarsa ce to bare ka ce kuma bawa ne ma zai shugabance shi ballanta da ka ce bawan nan ma ba habashi wato ba ba ma balarabe ba bakar fata ne daga habashi yake a ce shugabance shi Annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka za a samu hakan to wajibi ku ji ku bi kada ku ce za ku yi tutu ko za ku yi bore ko za ku yi rigima anan malamai sun yi maganar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ummatu min quraish shugabanni daga quraishawa suke to kuma anan yaya zai yi maganar bawa bawa ma ba balarabe ba bayan ba balarabe ba kuma ba habashi wato bakar fata shine malamai suka ce eh zai yiwu a samu wanda yake balarabe wanda ba balarabe bai shugabanci larabawa idan ya kasance yayi karfi ya kwaci mulkin da karfi to dole ne a bi shi ba yadda za a yi koda ko ba haka aka so ba to da za a samu ba habashi ya kwaci mulki to dole ku yi masa da'a sannan kuma za ku iya shiga inda yake da karfi kamar yadda sokacin da Laraba suka yi hijira suka je habasha aka yi sarkin habasha din shine sarki sai su kawo nasu daban ba ko su yi shugabancin su daban dole su yi da'a garbiyayya ga wanda suka samu shine shugaba a gurin sannan zai yi a cikin larabawan ma a lokacin da suke salautar kansu babu wani wanda yake zai kwaci salauta daga hannunsu zai yi a ɗauki wani wanda yake ba laraban ba a bashi wani matsayi ko a bashi gwamna ko a ɗora shi dai wani shugaba ko komanda na sojoji anan ma wata wani shugabanci ne ko da bai zama al-imamu al-azam ba amma dai yana da wani shugabanci kuma daidai gurgudu wanda shi ma dole a yi masa da'a anan dai mubalaga ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wajen a fahimci girman yi wa shugaba musulmi da'a cikin abin da zai yi umarni da shi ko ya hana mutukar bai saba wa umarni da hanin Allah ta'ala da manzonsa ba sallallahu alaihi wa sallam yace ka anna ra'suhu zabiba wato wanda kamar kansa saboda gashin sa ba abin nan ba gashi bane wanda yake a irin na balarabe mai santsi a gashi ne cibbiri kamar zabibi wanda ya san zabibi inabi idan ya bushe da yake yin baki kuma yayi wato cibbiri haka to gashin sa ya zama haka dare wanda ya zama sa ba balarabe ba da alamar rashin kasancewa sa ba balarabe din bane zahiri ga ta nan baro kansa kamar an zuba inabi haka gashin kansa yake yayi cibbiri Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bi shi ku yi masa da'a idan har ya zama shine shugabanku wannan tsari ne na addinin musulunci kuma shi yake tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma har kullun idan aka wai shugabanci na kwarai wanda ake masa da'a to zaka samu al'umma tana zaune lafiya abubuwanta suna gudana cikin sauki sannan kuma ana samun habaka da tattalin arziki da ainihin rayuwa wacce take mai nagarta sabanin idan ba a samu haka ba to rayuwa ta karikice ta lalace abubuwa da su yi ta ja da baya mutane su koma kamar dabbobi mai karfi yana wato fin karfin wanda yake mai rauni yana kwatar haƙƙinsa da karfi wannan babu shakka idan duk aka kauce wa tsari na addinin musulunci to za a iya samun kai cikin irin wannan yanayi Allah ta'ala ya kiyaye mu
na'am amin tambaya ta gaba tana cewa
malam ina neman karin bayani akan wannan hadisi wanda yake cewa ahlul jannati salasatun zu sultanin maqsidin muwaffiqun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli zi qurba wa muslimin wa afifun muta'affifun zu iyalin.
Wannan shi ba hadisi ne sahihi, Imam Muslim shi ya rawaito shi daga Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu ta'ala anhu cikin wata doguwar huduba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Daga ciki ya faɗi wannan magana, wa ahlul jannati salasa zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslim wa afifun muta'affifun zu iyal. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace in aljanna mutum uku ne, ce zo sultanin muqsit, mai mulki ko mai iko kuma sannan adali, yana da iko kuma adali ne, muqsit ne, mutasaddiq mai kyauta ne, ba mai rowa bane, yana kyauta da dukiyar da Allah ta'ala ya sanya a ƙarƙashin sa, ba kankamo bane, ba mai riƙewa bane daga shi sai danginsa ko ƴan uwansa, a'a, wanda yake da bukata zai dauka ya bashi. Sannan kuma muwaffaq, wato wanda yake samun taufiki ne daga dakatar cikin lamuransa, dukkan abubuwan da zai kawo na ci gaban al'umma za ka ga akwai dacewa a ciki, kuma yana yin nasara, to wannan dan aljanna ne, ga mulki Allah ya bashi kuma sannan ya sa shi adali ne. Abinda ake nufi da adali, yana aje komai a mahallinsa, baya daukan haƙƙin mai rauni ya ba mai karfi, baya kyale mai karfi ya abin da ya ga dama, zai karbo haƙƙin mai rauni daga mai karfi ya mero mai rauni, sannan zai hukunta dukkan wani wanda yayi ba daidai ba. Wannan shine adalci, shine mutum ya ajiye komai a mahallinsa, wanda ya cancanci hukuma a yi masa, wanda ya cinye haƙƙin wani a kwato haƙƙin na a mero mishi, wannan shine adalci. Sannan ya zama mutasaddiq mai sadaka, wannan shine ihsani, wanda Allah ta'ala ya hada su a guri guda, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, to al adli din shine muqsit, mai adalci, mutasaddiq shine kuma al ihsan din, wato ya zama mai kyautatawa ne, bayan ya bawa kowa haƙƙin da ya zama wajibi ya bashi, to kuma zai duba ya ga wanda yana da rauni da yawa ya kamata a ƙara taimaka masa, wani a guri kaza yana buƙatar tallafi ya kamata a tallafa masa, wani abin nan da yayi duk da ba daidai ba amma yana da wasu abubuwa da yana masu kyau a baya ya kamata a dubi wannan a yafe masa, a yi masa rangwame, wannan shi ake cewa ihsani. Ubangiji ta'ala ya hada su guri guda ya umarni da su, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, to ya kasance mai adalci ne sannan kuma mai ihsani ne, wanda waɗannan su ne tushe guda biyu ko rukunai guda biyu waɗanda a kansu ne mulki yake tsayuwa. Wato mulki ba ya tsayuwa sai idan mutum ya zama jarumi ne zai iya tabbatar da adalci, kuma ya zama mai karamci ne, mai ihsani ne, mai kyautatawa ne, ba wanda yake rowa ba ne, ba wanda yake matsawa talakawansa ba ne ya matse hannu. To waɗannan abubuwa guda biyu kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa, su suke riƙe mulkin mai mulki. Zai yiwu mai mulki ya zama mai jarinta ne, mutane na tsoransa, to anan za su yi masa biyayya ne ba don suna son shi ba, za su yi masa da'a ne ba don ya shiga zuciyarsu ba, sai dai suna tsoron irin abin da zai biyo baya idan sun yi masa bore ko sun ki masa biyayya. Kaga nan bai mallaki zukatansu ba, ko da ya mallaki gangan jikinsu, amma idan ya kasance suna jin tsoron, wato mai laifi yana jin tsoron ya yi laifi domin za a hukunta shi, sannan kuma ya kasance mai ihsani ne, mai karamci ne, yana duba masu bukata ya taimaka musu, yana duba masu rauni ya yi musu, yana duba wanda ya cancanci rangwame da afuwa ya yi masa, to wannan da haka ne kuma zai mallake zuciyarsu, bayan ya mallake jikinsu, gangan jikinsu ba za su iya motsi ba saboda suna tunanin abin da zai biyo baya, to kuma zai mallake zuciyarsu ta yadda ko a bayan idansu za su yabe shi, in an ambace shi za su yi masa addu'a, za su ambace shi da kyakkyawan ambato, to wannan shine mulki na hakika. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to duk shugaban da ya kasance haka to dan aljanna ne, shine zo sultanin muqsitun, shi mutasaddiqul muwaffaq, shine wanda yake samun dace a cikin abubuwan da yake shimfidawa mutane na tsare-tsare da dokoki da hanyoyin rayuwa ko hanyoyin gudanar da mulki. Yana samun taufiki, yana dacewa, ana samun nasarori a kai. To wannan shine mutum na farko. Sai na biyu, rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslim, mutumin da yake mai tausayi, mai ainihin zuciyar da take cike da tausayi da rangwame ga dukkan wani makusanci da kuma dukkan wani musulmi. Wato mutumin da Allah ta'ala ya zuba masa tausayi a zuciyarsa, ya sanya zuciyarsa wacce take mai laushi ce, ba mai kaushi ba ce, mai tausasawa ce ga dukkan wani wanda yake makusancinsa ne ko kuma wanda yake musulmi ne ba makusancinsa ba. Zai tausaya masa, ya taimaka masa inda yake buƙatar taimako, ya jajanta masa lokacin da yake buƙatar jaje, ya lallashe shi lokacin da yake buƙatar lallashi, ya yi masa rangwame a cikin dukkan mu'amalolinsa. Mutumin da ya kasance haka shi yana daga cikin 'yan aljanna. Sannan mutum na uku shine afiful muta'affifun zu'iya, afiful wanda yake mai kamewa, mai kuma wato rike mutuncinsa, yana kamewa daga barin abin da yake haramu. Gashi Allah ya bashi iyali, yana da iyali a karkashinsa. In an ce iyali su ne waɗanda yake ɗaukan nauyinsu, wanda nauyinsu, cinsu da shansu da sutirarsu da ilminsu da lafiyarsu duk ya ta'allaka a wuyansa. Kuma ya kasance zai rika kame kansa, zai rika kame kansa, ya rika kame mutuncinsa. Duk da nauyin da yake kansa, ba zai yi abin da zai zubar masa da mutuncinsa ba wajen nemo abin da zai ciyar da su ko wajen nemo abin da zai tufatar da su. Ba zai cuci kansa ba ta hanyar cin haram ko zalunci dan ya ga ya biya bukatarsa. To wannan shi ma Allah ta'ala zai sa shi aljanna a dalilin wannan. Wannan hadisi ne sahihi kamar da muka faɗa. Imam Muslim ya rawaito shi a cikin littafinsa daga wani sahabi da ake kira Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu ta'ala anhu.
Na'am. Sai tambaya ta gaba wadda take cewa, malam, menene hukuncin kashe dabba ko kwari kamar su kadangare ko tururuwa da irin su a shari'a?
A ka'idar shari'a, duk dabbar da ba cutar ka za ta yi ba, baya halatta ka kashe ta. Duk dabbar da ba cutar da kai take ba, to haramun ne ka kashe ta. An yarda a kashe dabbar da take cutarwa, kamar miciji, kamar kunama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a kashe su kamar bera. An yi umarni za a kashe waɗannan kamar tsaka, har ma ga wanda ya kashe ta yana da lada. To waɗannan dukkan su kwari ne masu cutarwa. To za ka iya shigar da dukkan wani kwaro ko wata dabba da ka san za ta cutar, barin ta zai sa a cuto, to za ta shiga karkashin waɗannan. Dabbar da ba za ta cuce ka ba, to bai halatta ka auka mata ba. Mutum ya shiga misali jeji daga gidan tururuwa, haramun ne ya auka wa gidan tururuwa da kisa, saboda a wannan gurin ba za ta cutar da shi ba, ba za ta takura masa ba. A gurin da take rayuwa shi ne gurin da Allah ta'ala ya keɓance mata rayuwa, ya zaɓa mata. In kaga har ya yi ƙoƙarin kawar da ita, to tana cutar da shi. Kamar tururuwa a tsakar gida ko a ɗaki, babu shakka ɗan adam ba zai yiwu ya rayu cikin tururuwa ba, wani akwai cutarwa. Ya matse ta ta cije shi, ya batta ya cutu. To a irin wannan hanyar, duk da zai ya rabu da ita zai iya yi, wannan babu komai. Amma in har ba a inda za ta cutar da shi take ba, to wannan bai halatta ya kashe ta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga sahabbansa sun kone gidan wata tururuwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ranshi ya ɓaci, ce me zai, me wannan ta yi, me wannan tururuwa ta yi har aka kona ta? Ya yi ta faɗa da yake nuna maka cewa idan kwaro yana gurin da ba zai cutar da kai ba, kuma shi a ɗabi'arsa ba mai cutarwa ba ne, to bai kamata ka taɓa shi ba. Haka nan kadangare da yake yawo, bai dace a haushe da kisa ba, baya cikin abin da aka ce a kashe. kuma zaman sa ba cutar da kai zai yi ba, in ma har baka son ganin shi a gurin to kadan watakin da zai bar gurin, amma ba wai ya zama na dabi'ar ka shine zan sa kana kisa ba, wannan bai dace ba. Na'am.
Na'am. Sai tambayar da take cewa mallam, shin zama akan dokin kofa yana da wata illa a shari'a?
To a canfa-canfa na mutane suna fadar cewa goyon zaman shedanu ne, amma ban ga wani hadisi ba da yake nuna haka. Akwai inda aka yi maganar gurin zaman shedanu kamar banɗaki, kamar garken sha, abin nan garken raƙuma, tattara shedanu ne kamar makabarta, waɗannan gurare ma'awashi, duk wani guri da yake da kazanta ma'awashi ya tsaye. Amma a tabbatar da dokin kofa wannan ba ambace shi cikin gurin da matattara shedanu ba, amma dai a canfe-canfe na al'ummomi daban-daban suna cikin wadda al'ummar Bahaushe suna daukan dokin kofa wani guri ne da shedan yake, wato aljanu ke tarewa, shi yasa ake hana mutum zama a gurin. Na'am. Ba za a zauna a bakin kofa ba, saboda gurin wucewa ne, mutane na bukatar su ɗanye shi ne don wucewar mutane, to ba daidai ba ne wani ya zo zaune gurin. Amma kasancewar a ce shedanu ne a gurin, za su taba mutum, za su daki, za su yi masa abin nan. Wannan ba zan iya tura wani hadisi ingantacce ba. Abinda nake san na sani shi ne akwai wasu daga cikin al'ummomi waɗanda suke canfe wannan, canfe kuma ba zai zama hujja ba. Amma a iya cewa mutum ya tashi daga kan hanya, saboda hanya ce ta wucewar mutane, an yi ta ne don wucewa da zirga-zirga, bai kamata wani ya zaune ta ba. Wannan a iya tashin mutum daga nan, wannan babu komai.
Na'am. Sai tambayar Abbas yake cewa mallam, menene hukuncin matar da wasu lokutan idan tana sallah sai ta ji wani abu mai kama da iska yana fita daga gabanta?
To rihi ba daga gaba yake fita ba, daga baya yake fita. Idan mutum yana sallah sai ya zo fitar rihi daga bayansa, wannan zai yanke sallarsa, domin alwalarsa ta yanki ta kari. Ko ya ji wari shi ma zai yanke sallarsa. To shi kansa fitar rihi ɗin daga baya ta dubura, idan ya kasance ta zama kamar cuta, wato duk sanda, kamar yadda suke cewa duk sanda take sallah, to a ce ma ta dubura ne, duk sanda mutum yake sallah zai ji ya fita, to wannan kada yanke sallarsa, ya zama masa malarura, ya zama kamar mai salisul bauli, kamar wanda yake a tsartuwar fitsari akai-akai ba ƙaƙƙautawa, da zarar ya yi tsarki zai kuma jin ya fita. To wannan an yadda ya alwala ga kowace ibada, kowace sallah da zai yi mata alwala, kuma ko da zai ji fitar wannan fitsarin babu komai, ya ci gaba da sallah har ya gama. To haka nan wanda shi kuma yake da, za mu iya cewa salisul rih ɗin, ke jin fitar iska ɗin, in ya zama abin haka yake constantly ko da yaushe, to ya zama larura ce, wannan ba za ta sa mutum ya rika datse sallarsa ba, sai ya zama ya shiga cikin hukunci da damuwa, wanda kuma musulunci babu hukunci babu damuwa, ibadojinsa gaba ɗaya sauki ne, babu matsawa a ciki. Don haka saboda a sauƙaƙe masa, a janye masa wannan damuwar, a kalatta masa ya gama sallar a haka. Don haka ita ma in har ya zama abin haka yake ko da ta gaban ne, ba babu komai, sai ta ci gaba da sallah, ba wani abu, sallar ta tana nan, ba ta lalace ba.
Na'am. Wannan kuma tambayar take cewa mallam, shin akwai wata addu'a a sunna da za a iya yi wa mace a yayin da take ɗauke da ciki?
To ban san wata addu'a ta musamman ba da aka ce wannan ta mai ciki ce, mai ciki za ta riƙa yi, amma dai kofar addu'a ga dukkan mai wata bukata a gurin Allah, ai a buɗe take, ba a rufe ta ba. Allah ta'ala yana son mutum ya zama mai addu'a, shi ya ce ma a yi addu'a, ya ma ce addu'ar bauta ce, ko ka samu biyan bukata ko baka samu ban kai addu'a, ka bauta wa Allah kana da lada. Saboda haka da mai ciki da mai wanda yake jin rashin lafiya ko wanda yake da bukatar haihuwa ko wata irin bukata da ta alkhairi ta duniya da ta lahira, kofar addu'a a buɗe take, saboda haka amma ban san wani lafazi na musamman da aka ce gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai ciki ta rika karantawa ba dan ta haihu, amma kofar dai ta rika addu'a Allah ya bata haihuwa cikin sauki, Allah ya sauke ta lafiya, Allah ya raba ta da wannan ciki lafiya. Wannan kofar a buɗe take, za ta iya yi da dukkan yaran da ta iya amfani da shi, za ta iya yi a cikin sallah idan ta iya yi da larabci. Sai ba za ta iya da larabci ba bayan ta yi sallah ko ta karanta Qur'ani ko ta yi sadaka ko ta yi kowace irin aiki na ibada. Bayan ta gama tana iya yin addu'a, Allah ta'ala ka sa in sauke abin da yake ciki na lafiya, kuma Allah ta'ala ka sanya ya zama abin da zan haifa din ne ya zama mai albarka, ka albarkace rayuwarsa ka kuma azurta ni birninsa. Duk dai kalmomi masu daɗi za ta roƙa masa lokacin yana ciki, wannan babu laifi.
Na'am, tambayar Sani Baba ne ya ce, malam nakan ga wasu suna ɗaga hannu su yi addu'a a yayin da aka tada iƙama kafin a yi kabbarar harama, shin menene hukuncin yin haka?
Inda aka ce a yi addu'a shine bainal azani wal iqama, tsakanin kiran sallah da iqama, ba tsakanin iqama da kabbara harama ba, to ba ambaci tsakanin iqama da kabbara harama ba, tsakanin kiran sallah da iqama shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana karbar addu'a a wannan tsantsakan kanin. Haka yayin da ladan ya gama kiran sallah, mutum ya gama yiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati, ya faɗa abinda ya zo a sunna ga wanda ya ji kiran sallah, aka gama kiran sallah ya faɗa a yiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati, to sai ya addu'a har lokacin da za a tashi yin iqama. Kaga akwai tazara isasshiya da mutum zai roƙi Allah dukkan wata buƙatar da yake da ita, amma tsakanin iqama da tada kabbara ai ba ma tazara har da za ka yi mata addu'a. So a wannan lokacin kawai aka gama iqama, jira za ka yi liman yin kabbara, kai ma ka yi kabbara bayansa, amma ba a ce akwai wani mahalli gurbi na addu'a a daidai lokacin ba. Wannan kuskuren fahimta ne na wasu, ana maganar kiran sallah ne da iqama, ba iqama da kabbara harama ba.
Na'am, tambayar da ta fito daga Awwal Alhassan Gadar Tamburawa ya ce, malam menene bambanci tsakanin mashi'a shar'iyya da kuma mashi'a qadariyya?
To mashi'a ana nufin abinda Allah ta'ala ya ga damar faruwarsa, shi ake nufi da mashi'a, abinda Allah ta'ala ya so zai faru shine mashi'a. A ce sha Allahu kaza, Allah ya ga damar faruwar kaza, ya kaddara faruwar kaza. To da mashi'a din akwai mashi'a kauniyya, akwai mashi'a shar'iyya. Mashi'a kauniyya shine abinda Allah ta'ala ya kaddara faruwarsa kuma ya faru, to Allah ta'ala ya so abu kaza ko ya kaddara abu kaza zai faru, kuma sannan abin ya faru, to ya zama mashi'a ce kuma kauniyya. To Allah ya ga dama abin yayi kuma ya yi. Mashi'a wannan mashi'a kauniyya tana iya zama abinda Allah ta'ala ya kaddara faruwarsa kuma ya faru, ko ya ga damar ya faru ya faru. Zai iya zama abu ne da Allah yake so ya yadda da shi, zai iya zama kuma abu ne da Allah baya son shi ko bai yadda da shi ba, amma ya kaddara faruwarsa. Kamar mu ce misali a musuluncin musulmi, Allah ta'ala ya buƙace ya zama musulmi kuma ya yi imani, ya yi biyayya, ya yadda da Allah da manzansa da abinda Allah ta'ala ya saukar wa manzansa. Wannan mashi'a ce kauniyya, shar'iyya, diniya, Allah ya so abin kuma ya faru ya wakana, ko kuma abinda Allah ya so shi faruwarsa amma bai faru ba saboda Ubangiji bai kaddara faruwar ba. Kamar Allah ta'ala ya so wa Abu Jahal ya musulunta amma kuma bai musulunta din ba, ko Fir'auna ya yi imani da Annabi Musa alayhi salam amma bai imani da shi ba. To wannan mashi'a ce shar'iyya amma ba kauniyya ba, saboda bata kasance ba, saboda bata faru ba. Don haka dan abu ya faru ba yana nuna Allah yana son shi ba, ba yana nuna Allah ya yarda da abun ba. So kafircin mai kafirci, karuwarsa da kasancewarsa da wakana saba ta nan Allah yana son abun ba shi yasa ya faru a'a Allah ce wala yarzari ibadihi al-kufr Allah ba zai yarje wa kafirci ba bayan sa kafir ba wa in tu'minu yarzahu lakum in kuma kuka yi imani Allah zai yarda muku da wannan imani Allah ya yarda da imani amma bai yarda da kafirci ba so faruwar abu ba shi take nuna Allah ya yarda da abin ba sai kaga wasu sai kaga suna hujja da mashi'a kauniya akan cewa Allah yana son abin ne shi yasa ya faru musamman ma idan aka yi zabe wani ya ci wasu ba sa son ya ci sai ce to za ku yi kulillahu malikul mulk kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir sai su karanta wannan ayar sai to adama Allah ya ce ka ce ya allahumma malikal mulki ya Allah mamallakin mulki tu'til mulka man tasha ai kana bada mulki ga wanda ka so to sai ya dauki wannan mashi'a da ma'anar mahabba sai ya fassara mashi'a da mahabba sai ya ce Allah yana bada mulki ga wanda ya so wato shi yanzu tunda ya samu mulki to Allah yana son shi shi yasa ya bashi to amma ya duba cewa a gaba Allah ya ce wa tanzu'ul mulka mimman tasha kana karɓa mulki ga wanda ka so to Allah shi ma ya so shi ne ya kwace masa mulki shi kuma wanda ya so shi ne ya bashi mulki to ba mutum mulki ba shi yake nuna Allah yana son shi ba ya fifita shi Allah yana bada mulki ga mutumin kwarai yana kuma hana mutumin kwarai mulki gwargwadon yadda mashi'arsa ta gudana ya bada wanda yake son shi ya yarda da shi kuma ba wanda bai yarda da shi ba ya ba wa fir'auna mulki ba dan ya yarda da fir'auna ba ba dan yana son fir'auna da abin da yake yi ba fir'aunan nan ya fito yayi jayayya da Allah ya daidaita kansa kai ya fifita kansa ma a akan ubangijinsa ce ana rabbukum al'a'la yace ni ne mafi girman ubangijinku yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba ya kore wato kasancewar Allah ta'ala shine abin bauta amma gashi Allah ya ba shi mulki har yana fariya da wannan ce alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ba ni ke da mulkin masar ba zuba ni ne Allah ya danka wa mulkin masar ba to kaga Allah ya ba shi mulki ba dan kuma yana son shi ba da cewa yayi dagawa ya wuce iyaka da fir'auna ala fil ard yayi dagawa a doran kasa sannan gashi Allah ta'ala ya bawa wannan basaraki na zamanin annabi Ibrahim alayhis salam da ya ja da Allah lam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahu almulk kaga wanda ya ja da annabi Ibrahim bai yi jayayya da shi game da ubangijinsa dan Allah ya bashi mulki kaga Allah ya bashi mulki amma yana jayayya da annabin Allah har ma yana cewa shi ma yana rayawa yana kashewa sannan Allah yana ba annabawa mulki kamar yadda ya ba annabi Dawud ya ba wa ɗansa Suleiman Allah ta'ala yana cewa game da annabi Dawud batala Dawudu Jalut wa atahu Allahu almulka wa 'allamahu mimma yasha kaga Allah ya ba annabawa mulki ya ba kuma waɗanda suke abokan adawa annabawa ya ba su mulki to wannan mashi'a ce kauniya haka Allah ya ga dama ya yi amma wannan abin da ya yi ba shi yake nuna Allah ya zaɓi abin ba ya yarda da abin saboda kasancewar abu ba yana nuna Allah ta'ala yana son shi ba zai iya kasancewa haka mashi'arsa ta gudana dan ya jarraba wanda zai jarraba da wannan saboda haka bambancewa tsakanin mashi'a kauniya da mashi'a shar'iyya diniya abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske
na'am sai tambayar da take cewa malam idan mutum ya ware wasu kuɗi domin a yi bikin wani wasu daga cikin ƴaƴansa sai kuma ya rasu shi menene matsayin kuɗin a wajen rabon gado
idan har bai dankawa waɗanda ya ware don su ba dan kawai dai ya ware ce wannan in bikin wani ya tashi zan yi da shi wannan ba yana nuna sun zama nasu ba saboda haka in har ya rasu ba a yi bikin ba to suna cikin kayan gado sai a haɗa su in an raba daga baya kuma abin da ya shiga nasibinsu kiyaye musu da shi ko kuma so sauran wagada idan suka taimaka sai ayi, amma dai kudin bai shiga cikin bai zama mulkin mallakar su waɗannan da yayi niyya ba, niyya ce yayi bai zartar ba. Da yau ya sai kayan ne, yace gashi ya sai kaya, kayan wani wance ne, wannan kayan daki ne na wance, kaga ya riga ya sai kayan ya bayar. Amma in kudin ne kawai yake cewa zai yi musu wani abu da shi, wannan baya na nuna ya zama nasu. Ita kyauta idan bata je hannun wanda aka yi ba, to bata zartu ba tukunna, har yanzu tana nan a cikin mulkin shi mai abu. Don haka ya mutu abin yana hannunsa bai tare da ya zartar ba, to ya zama cikin kayan gado, za a raba gado da su. Sannan daga baya kuma ko a yi musu cikin abin da ka san su ne, ko kuma su sauran dangi su taimaka su bayar da abin da za a yi bikin da shi.
Na'am. Sai ya tambayar Alhassan Sani mai Nagge, ya ce malam mutum zai iya karanta Alƙur'ani kuma ya sadaukar da ladan ga iyayensa?
Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza mata ibnu adam wa idza mata al-insan inqata amaluhu illa bi thalath: sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Idan mutum dan adam ya mutu, to ayyukansa gaba ɗaya sun dakata sai uku, sai aiki uku, ko dai wata sadaka da ya bari mai gudana, wato ya bar wani abu waƙafi, ko ya wani aikin alkhairi da aka ci gaba da amfani da shi har bayan rasuwarsa, to wannan ladan zai ci gaba da binsa. Ya gina masallaci ana sallah, ko ya gina rijiya ana shan ruwanta, ko ya gina wasu gidaddaji zai ce gashi ne ya bada su wakafi ga masallaci ko ga marayu ko ga makaranta, ana ci gaba da morar wannan wakafi, to wannan ladan zai ci gaba da zuwa gare shi. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ko ya bar wani ilimi wanda za a ci gaba da amfana da ilimin, to ladansa zai ci gaba da gudana ko da ya mutu. Kamar malamin da zai karantar da almajiransa su ci gaba da aiki da abin da ya karantar da su, ci gaba da yaɗa shi, ko ya rubuta littafi ci gaba da karanta littafan da ya bari, ko ainihin karatuttuka irin wanda yanzu muke gani ana yi ana ɗauka a fayafayen CD ko na abinan recorder ko fayafayen video, aka ci gaba da yaɗa shi ana sawa mutane suna karuwa suna amfana, za a ci gaba da bashi kamashin wannan ladan nashi ba zai tsaya ba. Na shi ne aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, ko ya bar yaro na ƙwarai wanda yawa tarbiya, yaron ya rikai masa addu'a, to duk sanda ya addu'a Allah ta'ala zai ansa addu'ar da ya yi ma ubansa, don haka zai ci gaba da ribatar wannan tarbiya da ya yi ɗansa har bayan mutuwarsa. To anan malamai suka ce, to asali faɗar Allah ta'ala da yake cewa laysa lil insani illa ma sa'a, dan adam ba shi da wani abu da zai yi taƙama nashi ne sai wanda ya yi fafutukarsa a nan duniya, su ne zai yi taƙama da cewa nashi ne. Amma abinda duk ba shi ya wato aikata shi ba, ba shi ya shuka a nan duniya ba, to ba za a je lahira bai rika cewa a miƙo masa kaza a miƙo masa kaza, ba nashi ba ne. Shi ne ma'anar laysa lil insani illa ma sa'a. To shin wani zai iya masa kyautar wani abu nashi? An ji ba zai iya tautiya da abinda ba nashi ba. To amma ai akan iya ɗaukan abin da ba naka ba a baka, ba dan kacan ka zama tilas a baka ba, sai dan an ga dama ai maka alfarma a baka. To anan wasu malamai suka bar abin a buɗe, cewa dukkan wani abin da mutum zai yi wanda asali nashi ne, to ya halatta ya iya wani kyauta da shi. Su malaman suna da wannan ra'ayi, wasu ma suna ganin cewa wannan mas'ala ce ta gaibi, baka da tabbas a tsaya akan abin da nassi ya zo a kansa, wato nassi ya faɗi cewa ana iya yi wa mutum ko da bayan mutuwarsa, kamar hajji nassi ya zo a kanta ana iya mutum hajji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana labbaika Allahumma an shubruma, ya ce waye shubruma? Ya ce akhun li aw qaribun li, ai dan uwana ne. Annabi ya ce kai hajji ce tukunna? Ya ce a. Ya ce hujja an nafsika thumma an shubruma, yi wa kanka hajji tukunna sannan ka zo ka yi wa shubruma. Kaga anan an yadda aje aiwa shugurma kenan haji duk da ya rasu wannan nasi ya zo a kansa haka nan sadaka ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya ga ta Sa'ad ibn Waqqas ya wa mahaifiyarsa bayan rasuwarta haka kenan da zai iya wa ubansa sadaka sadakan nan ta bi shi wasu suka kayyade abin ma da cewa sai in dan sa ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa alwaladu min kasbi abi wato da daga cikin aikin babansa ne wato babansa shine sanadiya shine sila na samuwarsa don haka kamar aikin sa ne don haka abin da da yayi wa ubansa shine zai bi shi don haka hatta sadakar suna cewa sai idan da ne yayi in ba da bane to ba zai shiga ciki ba wasu malaman suna takaita abin suna matse shi da wannan nassu suka ce to kaga istighfari addu'a wannan duk nassi ya zo akai cewa ana iya yi wa waɗanda suka riga suka mutu waladina ja'u min ba'dihim qul rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim suka ce to Allah ta'ala ya faɗa mana cewa wanda suka zo daga baya suna nema wa waɗanda suka gabace su gafara shi ana iya musu addu'a din wannan ma za ta bi za su samu tagomashinta to wasu sun takaita akan abinda nassi kawai ya zo da shi wasu kuma sun budada kamar Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala shi ya budada abin yana ga ko sallah ce kana iya yi kuma ka ce ta yi kyautar ladanta amma abinda yake cewa da farko za ka yi niyyar ta da sallar ka ce ba tun farko ka yi niyyar sallar wani ba ce don baya da za a yi ka yi wani ya yi wani wakilcin sallah ka yi niyyar sallar ka ce ko ka yi niyyar azumin ka ne bayan ka gama kuma ka ce to ya ubangiji ladan da za ka bani da wannan azumin na sadaukar da shi ga wani duk da ni yana ga wannan babu wani abu shi ma kamar da muka faɗa ya zama sharadi tun farko mutum ya yi da niyyar nashi ne ba da niyyar na wani ba in ya zama nashi sannan sai ya yi kyauta da abin da amma wasu suna ci ganin a takaita akan abin da kawai nassi ya zo da shi in wasu ana ce ta gaibi kuma gashi Allah ta'ala yana cewa laysa lil insani illa ma sa'a sannan gashi hadisi ya ce aikin mutum zai dakata sai abu uku to duk abin da ba togaciya ba ce ta zo daga nassi to wancan hadisin zai yi aiki cewa aikin mutum ya dakata Allahu a'lam
na'am tambaya ta gaba wadda ta fito daga Barra'u Abubakar yace malam menene ma'anar wannan hadisi hujbatun nari bi shahawati wa hujbatul jannati bil makari
na farko yadda ya rubuta sunan ba haka ake karanta Barra'u bane bara ne ba shadda akan radin al bara'u ibnu azib haka sunan wani sahabi ke al bara'u ibnu malik da haka in yana cewa Barra'u ko ana ce masa ya rada jarawa al bara'u shi ne sunan hadisi ne sahihi muttafaqun alayhi hadisi Abu Huraira hadisin ina Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hujibatil jannatu hujibatin naru bi shahawat ko huffatin naru bi shahawat a wani lafazin sannan wa hujibatil jannatu bil makarih ko huffatil jannatu bil makarih abinda hadisi yake cewa an kewaye wuta an yi mata hijabi an mata shabaki an mata katanga da sha'awa da sha'awoyi ita kuma aljanna an kewaye ta an mata katanga da ababen ki wato abinda ake nufi da wannan hadisin ita wuta kewaye take da ababen sha'awa abin sha'awa shi ne abinda rai yake karkata zuwa gare shi abinda zuciyar mutum take karkata zuwa gare shi shi ne ake kira sha'awa to abubuwan da suke na saban Allah zuciya tana karkata zuwa gare su tana sha'awar su zuciya tana sha'awar zinace-zinace wal iyazu billah idan mutum ya bi ta san zuciyarsa da abinda take sha'awa ya auka cikin zinace-zinace to kamar ya karya shabakin da ke tsakanin shi ne da wuta to haka zai fada cikin ta kaga da can abin da ya sha yake shamaki shine wannan sha'awa da ya fada cikin sha'awarsa to kamar ya kare shi a makin zuciya tana karkata zuwa ga shaye-shaye shan giya ko wani abu da zarar mutum ya karkata zuwa ga abin da zuciyar shi take so ya sha giya to kamar ya karya wannan shamakin ne da yake tsakaninsa da shiga wuta sai ya fada cikin ta zuciya tana karkata da sha'awa zuwa ga tara dukiya idan ya biya ta san zuciyarsa sai ya ci amana sai ya saci kudin da ba nashi ba ma'aikaci ne na gwamnati mai mukami ne sai ga yana satar kudi na al'umma dan ya biya wa zuciyarsa bukatarta to kaga ya karya shamakin da ke tsakanin shi da wuta sai ya fada ciki so dukkan wani abin da zai take so take sha'awa na saban Allah to kamar hijabi ne tsakanin mutum da fadawa cikin wuta da zarar ya fada cikin wannan abin to kamar ya karya wannan shamakin ne ya jefa kansa cikin wuta to haka nan ita ma aljanna an kewaye ta da wasu abubuwan da rai ba ta so musamman ayyukan da'a wanda mutum yake jin nauyin su sai da shi yayi azumi kwana 30 kaga abu mai nauyi to da zarar ya hakura yayi wannan abin da ran nashi baya so to kamar ya karye shamakin da ke tsakaninsa da aljanna ne sai ya shiga aljanna lai wani lokaci tana jin nauyin tashi ayi sallah musamman salloli irin sallar isha'i irin sallar asubahi sai ga rai musamman a lokutan da ake sanyi to sai ga rai yana kin wannan amma da zarar ya tashi yayi kamar ya karya wannan shamakin ne da yake tsakanin shi da aljanna sai ya fada cikin aljanna wannan shine ma'anar huffatin naru bishahawat wa huffatil jannatu bil makari haka mutumin da ya hakura ya yaki zuciyarsa to sai ya samu gidan aljanna amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa Allah ta'ala ya ba mu dacewa
amin to alhamdulillah masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu a yau na fitoyin rahama da haka a madadin haka za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0807 5782 9874 0807 5782 9874 za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@yahoo.com kazalika muna ƙara faɗakar da masu sauraro cewa a dinga aiko da tambayoyi masu ma'ana waɗanda za su amfani da al'umma kuma a dinga ƙoƙari ana saka suna a yayin aiko da waɗannan tambayoyi da haka a madadin shehu malamin Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano sai kuma Bashir Idris Ngogo wanda ya sada mu da ku ni shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah.